This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka kuka lalubo akan mitoci 22-25 da kuma 16. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama muka tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad har da ma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodin shi kuke so akan voahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci na ranar 11 ga watan Yunin shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. Ga Ibrahim din da kanin labaran duniya.
Kafofin yada labaru na hukumomin China sun ce an yanke hukuncin daurin rai da rai kan tsohon babban jami'in tsaron kasar Zhu Yongkang bisa laifin zarmiya da cin hanci. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce mataki na gaba yunkurin Amurka na tallafawa Iraki wajen yakar tsagiran kungiyar ISIL zai faru nan da makonni 6-8. Shugaban Turkiya ya yi jawabinsa na farko ta talabijin tun zaben majalisar dokoki, inda ya kiran da a gaggauta samun daidaito a tsakanin jam'iyyun siyasa wajen kafa gwamnatin karo-karo.
To, har ila yau a Najeriya, a yau aka gudanar da taron kasashen da ke makwabtaka da tafkin Chadi domin neman bakin zaren matsalar rikicin Boko Haram da ta addabi yankin, wanda kan wannan batu ne za mu so mu ji ra'ayinku idan an jima a shirinmu na dare. Tare da yau za ku ji cewa masu fashin baki a fannin siyasa suna ga har yanzu akwai sauraruna a kaba, duk da cewa bangaren masu adawa da shugabannin majalisar dattawa sun amince a rantsar da su.
Wanda yake magana har zai je kotu, na tabbata idan ya samu kofar da zai iya warware matsalarsa ba tare da ya je kotu ba, na shakka zai kokari ya amfani da wannan damar ya kawo canjin da yake so ya kawo.
To, muna kuma tafe da shirin nan namu na sai bango ya tsage, wanda Jummai Ali za ta gabatar, amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a, assalamu alaikum. Kafofin yada labarai na hukumomin China sun ce an yanke hukuncin daure rai da rai akan tsohon babban jami'in tsaron kasar Zhu Yongkang bisa laifin zarmiya da cin hanci, abinda ya sa ya zama jami'i mafi girman mukami na kasar da aka taba hukumtawa karkashin shirin yaki da zarmiya da cin hanci na jam'iyyar Communist. Kamfanin dillancin labaran Xinhua ya faɗa yau Alhamis cewa Zhu, mai shekaru 72 da haihuwa, ya amsa laifinsa kuma ba zai ɗauka ƙarar wannan hukunci ba, wanda aka yanke shi a lokacin wata shari'a da aka masa cikin sirri a birnin Tianjin ta arewa maso gabashin ƙasar. A watan da ya shige, aka tuhumi Zhu da laifukan cin hanci, yin amfani da mukaminsa ta hanyar da bata dace ba, da kuma bayyana sirrin gwamnati. To, amma in ban da sanarwar da aka samu a yau Alhamis din, ba a ji komai game da rana ko inda aka shirya shari'ar tasa ba. Xinhua ta ce kotun ta Tianjin ta kuma kwace ma Zhu haƙƙinsa na siyasa har na tsawon rai, sannan an kwace dukkan dukiyar da ya mallaka. Wannan hukumci ana ganin sa a zaman wata faduwar daraja ƙasa warwas ga Zhu, wanda shine jami'in China mafi girman mukami na farko da ya gurfana gaban shari'a cikin shekaru fiye da 30. Zhu ya taba zama shugaban kamfanin man fetur na kasar China, ya kuma rike madafun iko masu ƙarfi da nasaba da kuma dukiya mai yawa, yayin da ya ta samun ƙarin girma har ya shiga cikin tsayayyen kwamitin jam'iyyar Communist, hukuma mafi ƙarfin iko a kasar China.
Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce mataki na gaba yunkurin Amurka na tallafawa Iraki wajen yakar tsagiran kungiyar ISIL zai faru ne nan da makonni 6-8. A lokacin da za a girka sojoji 450 a lardin Anbar domin bayar da shawara tare da taimakawa sojojin Iraki. Sojojin na Amurka za su yi zango a cikin sansanin soja na takaddum da ke tsakanin Ramadi da Falluja, manyan birane guda biyu da a yanzu suke hannun mayakan na ISIL. Hakakin Pentagon Kanar Steve Warren ya ce a sansanin na takaddum, sojojin Amurka za su riƙa ba shiya ta 8 ta rundunar sojin Iraki shawara akan hanyar da tafi dacewa ta girka sojojinsu a bakin daga, da kuma kyautata hanyoyin samar da kayan aiki, wato kayan aiki da bayanan leƙen sirri. Har ila yau za su yi ƙoƙarin haɗa ƙabilun 'yan Sunni da lardin Anbar da gwamnatin Iraki a wani yunkuri na sanya rundunonin sojin sa kai na 'yan Sunni cikin dakaru masu goyon bayan gwamnati da ke yakar ISIL. A ranar Laraba ne fadar White House ta bayyana wannan shiri, tana mai cewa shugaba Barack Obama ya tattauna da Prime Minister Haider al-Abadi, kuma wannan shirin ya yi daidai da bukatar Prime Minister na samun ƙarin agaji.
Labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaba Recep Tayyip Erdogan na Turkiyya ya yi jawabinsa na farko ta talabijin tun zaben majalisar dokokin da aka yi cikin wannan makon, yana mai kiran da a gaggauta samun daidaito a tsakanin jam'iyyun siyasa kan kafa gwamnatin karo-karo. A jawabinsa ta talabijin din a yau Alhamis, shugaba Erdogan ya ce ya kamata jam'iyyu hudu da suka lashe kujeru a majalisar su ajiye girman kai gefe guda tare da fahimtar cewa tilas ayyukan ƙasa su ci gaba da gudana. Shugaba Erdogan, wanda ya rike kujerar Prime Minister Turkiyya daga 2003 zuwa 2014, ya yi kamfe sosai ma jam'iyyarsa ta AKP bisa fatar ganin an amince da sabon daftarin tsarin mulki da zai kara masa iko. A maimakon haka sai jam'iyyar tasa ta yi asarar kujeru a wani matakin da ake ɗauka tamkar takala ga ikonsa. To amma kasancewar jam'iyyun adawar da suka samu kujeru a zaben ko dai masu ra'ayin riƙauni ko kuma masu ra'ayin sassauci, babu wata guda da a fili za ta iya ƙulla ƙawance da jam'iyya mai mulki. A nasararta ta farko a zaben majalisar dokoki, jam'iyyar HDP mai goyon bayan haƙƙin Kurdawa ta samu kashi 13 cikin 100 na kujerun majalisa. To amma shugabanta Salahattin Demirtas ya jaddada a jiya Larabar cewa ba za su ƙawance da jam'iyyar HDP ba. Idan har ba a cimma yarjejeniyar gwamnatin haɗin kai cikin kwanaki 45 ba, shugaban Turkin yana da ikon sake kiran a gudanar da sabon zaɓe.
To, Koriya ta Kudu ta sanar da mutuwar mutum na 10 a cikin ƙasar sanadiyar cutar numfashi ta MERS wadda aka fara ganowa a gabas ta tsakiya, yayin da ake ci gaba da nuna damuwa cewar wannan annoba ta fara illa ga tattalin arzikin ƙasar. Kamfanin dillancin labaran Yonhap ya ambaci ma'aikatar kiwon lafiya tana faɗin cewa mutum na baya-bayan nan da ya mutu, wani mai shekaru 75 ne da haihuwa, wanda ya kamu da ƙwayar cutar a lokacin da yake jinyar cutar sankarar huhu a asibiti. Haka kuma a yau Alhamis, jami'an kiwon lafiya sun bayyana gano wasu sabbin mutane 14 ɗauke da ƙwayar cutar ta MERS, abinda ya kawo adadin waɗanda suka kamu da wannan cuta a Koriya ta Kudu zuwa 122 tun daga lokacin da wannan annoba ta ɓarke a ranar 20 ga watan Mayu. Kantuna sun bayar da rahoton cewa ƙafa ta ɗauke a wuraren hada-hadarsu, a yayin da 'yan Koriya ta Kudu da ke tsoron kamuwa da wannan cuta suka fara ƙauracewa kantuna da gidajen sinima da sauran wuraren da jama'a ke taruwa da yawa. To, labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A Najeriya yau ake gudanar da wani taro na ƙasashen da ke makwabtaka da tafkin Chadi domin neman mafita daga matsalar tsaro da ta'addabi yankin sakamakon hare-haren Boko Haram. Na zanta da Captain Abdullahi Bakoji Adamu mai ritaya, inda na fara da tambayarsa yadda yake kallon wannan taro.
Abin da nake kallo shi ne a yanzu, tunda ni a kullum yau abin da nake cewa shi ne gwamnati ita ce take jagorantar komai na al'amarin al'umma. Abin da yake faruwa a da da aka yi wancan shi ne ba mu ɗauki abin da gaske ake ba a wancan lokacin. To a yanzu kuma canji da aka samu, muna sa ran ƙwarai da gaske zai tasiri, saboda shugabancin ma'ana yana tare da al'umma, kuma yana yaƙi da waɗannan mutane 'yan tada ƙayar baya da suka gallabi al'umma baki ɗaya. Saboda haka ina da tabbacin za a samu nasara ga wannan al'amarin a yanzu saɓanin wancan lokacin.
To, amma masu lura da al'amura wasu za su ga kaman wannan ba wani abu ba ne sabo da za a yi a wannan mataki kuma da ake ƙoƙarin kafa ita wannan runduna?
A'a, wallahi sabon abu ne ƙwarai da gaske wanda muna sa ran kuma za a yi nasara. Ba na kokwanton yin nasara a wannan karon. A wancan mun tattauna da baban nan kafafen wannan watsa labarai, zan ce kenan ko? Da yawa a kai na ce musu ba zai yi amfani ba, na kawo musu misalai masu yawa wanda suka saurari wancan shirin na wancan lokacin sun ji. Misalin da na kawo shi ne inda a ce sun yi niyya a wannan lokacin Najeriya kawai za ta iya yakin duka ƙasashen gabaki ɗayansu, ba ma a ce wai sai mun haɗa kai da waɗansu ba, saboda kawai ra'ayi ne na gwamnati. Shi yasa ba a yi nasara ba a wancan lokacin, ba wai sai an haɗa kai da waɗansu ba. To amma a yanzu, saboda ganin cewar gwamnatin sabuwa ce kuma mai son gyara, saboda haka muke da tabbacin za a yi nasara idan aka yi wannan haɗin kan saboda dama dai misali abubuwan da ake shigo musu da shi makamai reinforcement da suke samu na makamai ne ko kuma na mutane mayaka suna samu ne daga wayannan kasashen wato Kamaru da kuma Chadi. Saboda haka idan aka hada kai misali da Kamaru da Chadi kaga ta ina za a samu gudumawa da za a samu ba za a samu ba. Yau a ce an kashe ma mutum daya gobe an kashe daya biyu jibi uku ai ina jin karewa za ka inda baka samun taimako daga ko ina. To yanzu muna sa ran insha Allah Chadi za su ba da goyon baya tunda sun fahimci cewar gwamnatin ta yanzu da gaske take yi ta yaƙi wayannan mutanen ba munafurci a ciki babu wani kumbiya kumbiya. Saboda haka muna tabbatar za a yi nasara ba na ma ku kwanto gaskiya za a yi nasara.
To akwai batun da ya taso kuma na cewa shin ina ya fi dacewa a kafa ita ainihin shalakwatar wannan runduna ta haɗin gwiwa da ƙasashen za su haɗa. Wasu na ganin Chadi, wasu na ganin kamar a sa a Najeriya, wasu na ganin a kai ta wajejen yankin Nijar. Kamar ana ka ƙiyasin kana ga kamar ina ya kamata a kafa ita wannan shalakwata?
Headquarter misali idan ka lura menene ne amfanin headquarter shine da an tashi a ce yau ga makaman. Idan aka ce headquarter shine inda za a tara makamai da kayan abinci da kayan yakin da kuma su mutanen da za su yi yakin. To idan aka kai ta Nijar misali ko kuma aka kai ta Chadi kaga an dan yi nesa da inda abin ya shafa, amma aka aje ta a Maiduguri kaga ana kusa da abin. Saboda haka duk abin da aka bukata da an bukata na makami ne a'a na mutane mayaka ne da za su je su yaƙi wayannan mutanen kaga a take kawai shikenan sai a kai su. Amma aka ce an kai shi Nijar ko kuma an kai Chadi kaga sai nake kamar akwai matsala tunda ya dan yi nisa kafin a ce an dauko. Watakila sai an yi amfani da helicopter wanda a hanya helicopter nan za su iya ganin sa su harbe kuma kamancin haka.
Wai ka dake dun mutuwa mai ban tsoro sai soja. Kwanne ke dun mutuwa mai ban tsoro sai soja. Don wata fitina idan ta mu sai soja. Don wata ligiwa idan ta mu sai soja. Wai kun da arna
aka. To Captain Abdullahi Bakoji Adamu mai ritaya kuka saurara a wannan tattaunawar ta muke nan. Yanzu kuma sai fagen siyasa a Najeriya. Inda har yanzu a masana a fannin siyasar na ganin har yanzu akwai sauran rana a kaba a sabon majalisar dattawan kasar duk da cewa bangaren masu adawa da shugabannin majalisar sun amince a rantsar da su a jiya. Na tattauna da Malam Abubakar Sufyanu Sa'idu Al-Sadiq wanda ya fara kallon wannan dabarwa ta fuskoki daban-daban.
Fuska ta farko ita ce idan baka yarda da shugabancin mutum ba ya kuma za ka amince ya rantsar da kai. Kaga akwai abin dubawa. Na biyu kuma jama'iyyar APC ta yi hikima ko da shi ya zo a makare kamata ya ce tun kafin a je wannan matakin zaɓe sun zauna da ƴaƴansu sun gaya musu abin da suke so a yi amma ba su yi haka ba sai da aka yi abin da aka yi tukuna suke fargajaji. To maganar zuwa kotu da yanzu wasu daga cikin 'yan majalisa suka ɗauki aniyar yi ina ganin yana da kyau duk abin da suke ganin an kare ka'ida wajen yinsa to lalle fa a tafi a je kotu a nemi yadda za a warware. Idan ba ka manta ba Jama'a Muhammadu Buhari da kansa ya yi maganar cewa ranar da yake rantsuwa ta aiki ya yi maganar cewa ba zai sa baki a cikin harkar kowane bangare na gwamnati ba wato bangaren majalisa da kuma bangaren su shari'a. To kaga tsari irin na demokradiyya dama irin wannan dambarwa in ta taso bangaren shari'a su ne suke adjudication wato su ne suke warware abin da ya shiga duhu. Abubuwan da ya gaskiya ba a warware ba har yanzu kuma ba a kama hanyar warwarewa ba.
To a cikin bayaninka ka yi batun cewa kana ga kamar yadda ka faɗa yanzu ba a kawo wato ba a ɗauki hanyar warware wannan matsala ba. Baka ga hakan zai yi katsalandan ga yadda ake tafiyar da ko kuma yadda za a gudanar da ayyuka a ita wannan majalisa?
An samu baraka irin wannan wasu abubuwa za su taso saboda ba a yarda da shugabancin ba idan aka fuskanci inda shi shugaba ko jagorar majalisa ya fuskanta waɗannan 'yan majalisa da ba su yi zaɓe ba ba su na aka yi zaɓen da gangan za su juya wa abin baya. Inda dai abin zai sauki shi ne da yawa daga cikin 'yan majalisan nan ba wai su farin jininsu ko ƙwarewarsu ko cancantarsu ce ta sa suka ce zaɓe ba mu warware matsalar.
Amma wasu za su yi la'akari da cewa an taɓa samun makamancin irin wannan yanayi wato lokacin da aka zaɓi tsohon kakakin majalisar wakilai wato Alhaji Aminu Tambuwal. Baka ganin za a irin wannan makamancin wannan wato a zo a manta da maganan?
a akwai bambanci shi ai in ka lura lokacin da ya zama kakakin majalisa ai mafi yawan ƴan majalisan suna goyen bayan sa amma su na senate a yanzu idan ka duba ai yawan mutanen babu sai kai yanda za a kwatanta da wancan ba gaba daya ƴan majalisar APC su suka fi yawa wata kila idan jama'iyyar su ta kira su kai musu fada akwai yiwuwar cewa wasu daga cikin su za su koma su tuba idan ya wajen iyar su saboda kar su samu matsala da ita sannan kuma an ka lura waɗanda suka zaɓa masu su 50 ne da 7 akwai sauran 52 da ba su yi ba to wani abun in ya taso za a manta da cewa na zaɓe ka wata kila sai kuma a yi amfani da wasu abubuwan da suka shafi siyasa misali a ce kun gurin da aka fito mun fito daga bangare kaza muna gani in an yi kaza ba zai mana daɗi ba to sai waɗanda su kuma ba su yi zaɓen nan ba kuma suka kyamancewa da jagorancin sai su fake da wannan yi ƙoƙarin lalata abin da aka kawo gaban majalisa.
To ina kake ganin mafitar wannan dambarwar siyasa a majalisar?
Mafitar kenan shugabannin jam'iyyar APC kira ƴaƴan jam'iyyar su ce abin da ya faru ya faru a yi haƙuri a ci gaba da tafiya haka. Alaba shi zuwa gaba nan idan an samu ƙofa a san yanda za a yi a gyara matsalolin da aka samu amma dai ya zuwa yanzu kam yanda ake na tabbata cewa akwai ɓacin rai kuma zai wahala a ce kawai an warware an manta da abubuwan da suka faru ba za a manta ba za a yi ta ƙoƙari watakila ma na ige shugabannin kuma idan har sun wani ɗan kuskure to lalle fa za a yi amfani da wannan damar a tsige su domin wanda yake magana har zai je kotu na tabbata idan ya samu ƙofar da zai iya warware matsalarsa ba tare da ya je kotu ba na shakka zai ƙoƙari ya yi amfani da wannan damar ya kawo canjin da yake so ya kawo.
Da wani abin da ke damuna siyasa ƙasarmu ce ban tsoro da haka hankalin gano bai kwance. Kuma ga lokaci yana ga tahowa nan gaba dan kada ana yin zabe.
Malam Abubakar Sufyanu Sa'id Al-Sadiq kenan wani mai sharhi a fannin siyasa. To kada dai a manta ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 11 ne na rana da minti 17. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum. Jummai Alike farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Yau za mu maimaita shirin da muka gabatar kwanaki da Dr. Muhammad Bello na asibitin tunawa da rakiya da ke Kaduna wanda ya amsa tambayoyi akan kiwon lafiya.
Umar Sadiq ne na tambayar da nake ita ta biyu shin yanzu likita me zai dada ba wa mutanen ƙasarmu Najeriya da ma duniya game da allurar rigakafin polio domin su yarda a riƙa wa ƴaƴansu domin wannan saboda baƙin jinin ma polio din ya sa har ma ana hana yi wa yara ma su ci gajiyar amfanin kamar irin ta tari shiƙa ko mashako ko sarki haƙora da ake faɗa wacce shawara likitan su bayar ko jan hankali.
Na'am, shawarar da zan ba su kuma jan hankalin jama'a ga su rika barin ana ma ƴaƴansu wato wannan rigakafin shine a yanzu duniyar ba kaman da bane yadda zaka ce ai babu kwayan cuta da sauransu da yawa yanzu kwayan cuta ne ta kowanne suna nan da yawa kuma kana iya suna yaduwa ta iska suna iya yaduwa ta yara suna wasanni da junansu su kamu da wannan cututtukan. Shi wannan maganin rigakafi na polio bai da wani lahani bai ba wani nakasa da yake jawo mu jariri in akai masa kuma za ta kare shi daga samun wata nakasa nan gaba domin idan polio ta shiga jikin shi za ta iya faye nakasa kuma ya zama wani matsala mai girma. To amma idan anka bashi wannan digon maganin polio din shi kenan ya rubu da wannan ya samu kariya ga wannan cuta. To wasu sukan dauki shi gurguruwar shawara ce daga makwabta ko kuma abokanai ko kuma kawai suna jin wani yayi magana cewa ai turawa ne ke son su karka samu ko kuma suke son su yi mana wani lahani a jikinmu ko ba sa son bakar fata ko ba sa son wato wani jinsi da sauransu. To sai su ga wato ire-iren wannan haka yana faruwa wanda idan da turawa na da niyyar kashe mu ko kuma suna da niyyar su kau da duk yanayin yawan jama'a bakar fata da ke abin nan menene ya fi sauki da dan adam bakar fata muke amfani da shi abubuwa kamar coca cola su fanta su wane ne duk wanda su turawan suke ko muke yawan sha kullum inda suna da niyan za su naka samu ko su kashe mu ai da wannan za ta rika cikin shiga ya tafi sai mana shi mu sha cikin Coca-Cola duk ba bikin da zaka je ba taro da zaka je ba gidan da zaka je kauye da garni da ba za a ce ma an sha Coca-Cola ko Pepsi ko wani abun nan ba to rashin wannan tunani da ya kamata mutane su yi su ga cewa ai inda suna so su halaka mu ne suna da hanyoyi da yawa daban masu sauki wanda ya kamata su ce za su iya halaka mu amma wannan taimako aka kawo wanda zai kare waɗannan jariran namu yaran namu daga kamuwa daga cutar da zai iya haddasa musu wani abu nan gaba a rayuwarsu wasu kuma za su ce ai polio ai bai kisa zai nakasa mutum to amma ai gwamnati mutum ya kasance yana da lafiyarsa cikakke da a ce ya nakasa ba kafa ko wani abu ya same shi ya fi jin walwala ya fi jin daɗi idan aka ce komai gaɓuɓuwansa da komai nasu lafiya kalau sai za ka shawaran da zan bada shi ne wato jama'a su yi ƙoƙarin dai su bada haɗin kan a rika musu wannan alluran da shi kuma sauran alluran rigakafin domin idan aka yi maka na polio aka yi ma yaron na polio shi kenan ba zai kamu da polio ba aka mai na rigakafin tarin fuka ko na rigakafin tarin shika ko na rigakafin bakon dauro duk waɗannan aka yi masa ba fa zai kamu da waɗannan cututtukan ba ne to kaga an samu sauki kenan maimakon a zo a dawo ana kashe kuɗi ana ta wahala da yaro da ya samu wannan alluran wannan rigakafin kamar yadda malam Bahaushe ya ce tafi magani.
Malami na gaba bismillah.
Assalamu
alaikum.
Wa alaikum salam. Malam Muhammad.
To malam Muhammad.
Muhammad sunana.
To malam Muhammad, me ya tambayar ka?
Eh, tambaya ta akan wannan ita abar da ake wannan allura polio. Akan allura polio ita me take kawo in an yi wa ni an yi wa ƴaƴana amma ni a gaskiyar magana an mu duk da aka yi masa har su su da gaskiyar magana an yi na ji dadin wannan allura sosai sosai.
To me ya tambayar ka?
Hello?
Eh muna jin ka.
Yau ita me take sawa ita an yi wannan allura
wato ita ka san ba allura ake ba wasu wani ruwan magani ake digawa na polio din da ne a zamanin da an yi na allura amma yanzu ana yin shi wanda ake diga ma yara ne kawai domin sauke ta don ba ma sai ka ba yake ma malamin azubuta ba koda wani ne da aka dauko ya ma yadda zai diga ma yara domin a samu sauki ana iya ba shi digawa kawai ake yi yaro ya sha to idan yaro ya sha wannan maganin polio din za ta shiga jikinsa kuma za ta tabbatar da cewa ta wallafa wasu sinadarai na jikinsa da zai kare shi daga kamuwa da ƙwayan cutar polio ita kanta tunda ita polio tana ita ainihin ƙwayan cutar polio tana yaduwa ne ta hanyar iska ana wajen wasanni yara suna makaranta suna gida idan guda ɗaya na da polio yana hurta yana wasanni a makaranta da wajen islamiyya ko ko wajen wasan kwallo da sauransu da sauran abokanin sa yara idan suna ta mu'amala tare su ma za su kamu da wannan ƙwayan cutar da ya dauka amma muddin yaron naka an masa alluwar an diga masa wannan abun polio din to duk inda zai shiga ko za a rufe shi a daki tare da mutane 100 masu polio ne ba zai kamu da wannan cutar ba to wannan kariyar da wannan digon maganin ke bashi kenan idan muddin ya sha ta shiga jikinsa to kamar garkuwa ce za ta kare shi daga kamuwa daga ita cutar polio har abada.
To malami na gaba.
Salamu alaikum mai magana ana sami mu jami'i na dawo. Shin wai me ke kawo yawan yawaitin cutar ciwon kai na ɓari ɗaya? Za ka ga wasu musamman idan ciwon kai na ɓari ɗaya ta san musu ko sallah suka je yi sai sun rantsa idansu. Shin wai me yake kawo wannan ciwon kan?
To wannan kuma ya ɓaro wani babban abu da nan abin da ke kawo ciwon kai da yawa ne akwai wato dalilai da yawa kala-kala amma babban dalili da ke yawan kawo ciwon kai shine wato rashin samun isasshen hutu da natsuwa da samun bacci idan baka samu isasshen ka bar jikinka ya huta yadda ya kamata ba ka matsa ma jikinka da wasu abubuwa to za ka ga wato zai jawo maka ciwon kai a wannan ɓangare ɗaya kenan shi yasa za ka ga mutane da yawa idan suka yi suna cikin damuwa ko kuma su kai aiki mai yawa ko kuma su kai karatu mai yawa ko wani abu dai haka nan wanda suka matsa ma jikinsu musamman idanunsu to sai su ga cewa ya ja musu ciwon kai.
To ciwon kai ya ce ciwon kai fa na gefe.
Sai na gefe kenan kwarai yana iya faruwa haka nan. Sa'an nan kuma yana iya faruwa ga cewa wasu akwai ciwon da ake cewa migraine wanda yana iya kasancewa da farko yana daga tsakiyar kai za ka ji shi sannan ya koma daga gefen kai. To wa'annan su ma duka wani shi migraine yakan iya taso a kowane lokaci kuma wasu yakan zama musu shi ne ciwon da ke damunsu amma baya tasowa wani lokaci sai idan sun shiga wani halin damuwa wasu kuma yakan taso musu ko da ba sa cikin halin wani halin damuwa saboda haka yana da wuya mawuyaci ne ka iya fahimtar me ke yawan abin da mai kija maka ciwon kai, sai dai in ka sa ido ka kula za ka ga cewa wani zai iya maka cewa idan ya yi ne yana jin yunwa bai ci abinci ko ciwon kai za ta taso. Wani kuma zai gaya maka idan ya yi karatu mai tsanani ya daɗe yana karatu wannan matsala ya ja masa ciwon kai. Amma kuma akwai wasu cututtuka daban kamar su malaria, su typhoid, su sauransu da ke iya ja mutum ciwon kai, su mura duk wa'innan na iya ja mutum ciwon kai na tsakiyan goshinsa ko kuma na gefen kansa.
To akwai wani mai tambaya ne?
Akwai wani.
To bismillah.
Sajjal lafiyat mai dawo. Likita akwai wani yaro ne da aka haife shi. An haife shi haka irin yana da irin kansa haka babba yana da girma haka babban kai haka aka haife. Yaron ya kasance baya iya magana kuma yana cin kasa, yana cin batir, duk wasu abubuwa dai da za ka ga mutane ba ka shi yaron yana ci. To an kai shi ga asibiti ga an yi ya ba shi kokari to har yanzu yaron bai daina wannan abubuwan ba kuma sai da ya kai wurin shekara 4 zuwa 5 sannan ma yake iya tafiya.
To ƙarshen shirin kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jimmai Ali ke fatan a huta lafiya.
Kamar da Allah a gaida ke Jimmai, yanzu ga Ibrahim Jirmai da ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar email.
Sakon farko shine na mai nasara Nasara Kuntuwa wanda yace ƴan majalisar Najeriya ba ce ce ku can shugabanci muka tura ku ba, don haka ku shiga taitayinku don a shirye muke mu yi muku kiranyi. Yin mulki da adalci ga al'umma shine mulki. To shugabanni sai ai mana adalci. Sako daga Malama Safara'u Haƙili Zamana Almajira Mulunfashi. Sai kuma sakon Ciroma mai turare Dumjiya jihar da Magaram Jamhuriyar Nijar wanda yace assalamu alaikum wa Amurka. A gaskiya kin yin rijistar zabe da wasu matasa ke yi a ƙasar ta Nijar bai dace ba. Gani yadda katin zaben ya zama wani babban makami a wurin talaka. Da fatan zasu janye wannan kudirin nasu. Shi kuma Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi cewa ina kira ga uwar jam'iyyar APC ta ƙasa da ta dauki kwararren matakai akan ƴan majalisun da suka yi kunnan uwar shegu da umarnin da jam'iyyar ta basu na zaben shugabannin majalisun da ya gudana. Allah ya sa zaben Bukola Saraki a matsayin shugaban majalisar dattawa da mataimakin sa Ike Ikoren Madu da kuma Yakubu Dogara a matsayin shugaban majalisar wakilai kwalliya ta biya kudin sabulu. Sako daga Yusuf Mega mai Gombawa jihar Gombe. Da ƙarshe sai sakon Badamasi Aliyu Rijal Lemo Kano wanda ya ce a gaskiya babu yadda za a yi maganin shan miyagun kwayoyi a Najeriya muddin ba dauki matakin ba sani ba sabo ba akan dillalan miyagun kwayoyin masu hukata mana matasa.
To wallahi kafin mu karkare shirin ga Ibrahim Alfa Ahmed da takaitattun labaran duniya.
Kafofin yada labaru na hukumomin China sun ce an yanke hukuncin ɗaurin rai da rai kan tsohon babban jami'in tsaron ƙasar Zhu Yongkang bisa laifin tsarmiya da cin hanci, abin da ya sa ya zama jami'i mafi girman mukami na ƙasar da aka taɓa hukuntawa ƙarƙashin shirin yaƙi da tsarmiya da cin hanci na jam'iyyar Communist. Kamfanin dallancin labaran Xinhua ya faɗa wa Alhamis cewa Zhu mai shekaru 72 da haihuwa ya amsa laifin sakon ba zai ɗaukar ƙarar wannan hukuncin ba. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce mataki na gaba a yunkurin Amurka na tallafawa Iraki wajen yaƙar tsagiran ƙungiyar ISIL zai faru nan da makonni 6-8 lokacin da za a girka sojoji 450 a lardin Anbar domin bayar da shawara tare da dafawa sojojin Iraki.
Thomas Sauro duka abin da ya sauka kenan a shirin namu ne, sai kuma can anjima za mu saki dawa inda za mu so mu ji ra'ayinku game da taron da aka yi na wato ƙasashen da ke makwabtaka da tafkin Chadi. Bari mu amfani da wannan dama mu miƙa sakon ta'aziyya ga Alhaji Idris Usman Gaidam saboda rasuwar ɗansa Usman wanda aka fi sani da Baba wanda ya rasu jiya Laraba bayan hadarin mota. Da fatan Allah ya mai rahama, tuni dai an yi jana'izarsa a jihar Kano. Yanzu a madadin Julius Gresham da Ibrahim Alfa Ahmed da kuma Mr. Watu Jim Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.